Daga muryar Amurka a Washington DC.
To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
To jama'a, kamar yadda kuka sani, a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. Amma a yau 23 ga watan Mayu na shekarar 2023 za mu karkata akalar shirin ne akan shirye-shiryen rantsar da sabuwar gwamnati a Najeriya. A yau mun ji ra'ayoyin matasa akan fatan su ga sabuwar gwamnati. Barazara a dan haka a cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya jiyo mana ra'ayoyin matasa akan wannan batu.
Daga bisani kuma za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Ga wannan wata na Mayu, Najeriya za ta rantsar da sabon zababben shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Matasa su ne ginshikin al'umma kuma suna ɗaya daga cikin waɗanda ke taka muhimmiyar rawa wajen gina al'umma ta gari. A don haka wakilin sashen Hausa Zainab Babaji ta jiyo mana ra'ayoyin matasa game da fatan su ga sabuwar gwamnati da za a rantsar.
Sunana Ahmad Jarima Jos. To abinda muke bukata shine muna fatan a sauya rayuwar matasa. Misali, kinga kullun matashi shi yake cikin wahala. Matashi shi zai gama aiki, zai gama makaranta babu aikin yi. Matashi shi zai koyi aiki bashi da jari. Matashi shi zai kashe-kashe a bakin titi gwamnati ta kore shi. Matashi kullun shi ake kashewa. Kullun kuma matasa kowa zai gaya miki cewa su ne manyan gobe, shine su ne kashin bayan al'umma. To idan ba inganta rayuwar matasa ba, ba inganta rayuwar kasa ba. Da matasa ake amfani a bunƙasa tattalin arziki. So amma a Najeriya zaki ga wani lokaci gaba ɗaya kamar matasan ma ba a damu da su ba. So muna fatan wannan gwamnati za ta bambanta da gwamnatocin baya. Allah Ubangiji ya sa a kutara da tsari mai kyau akan matasa.
Amma ta kaman me idan aka ci gaba da shawara me da me kake ganin kamar ita wannan gwamnati ya kamata ta sa domin matasa su amfana?
To abinda nake fatan za ta sa shine ta sa hankalinta sosai akan matasa, musamman ma abin da ya shafi sana'o'in hannu. Domin ba za ka ce za ka ba wa kowa aikin gwamnati ba, wannan ba zai yiwu ba. Amma idan muna da sana'o'in hannu, ana kuma ba da jarirrika wa matasa, ana tabbatarwa da suna yi, to wannan abu zai ta yi miki ƙasa. Don matasa ba su da matsalar da ya wuce jari.
Kamin wannan zaɓe, matasa su suka yi gwagwarmaya musamman a wato jam'iyyu daban-daban domin tabbatar da cewa wato an samu gwamnati wanda za ta tallafa wa matasa. A baya wani lokaci matasan kuna korafin cewa wayansu shugabannin sun zo ba su cika kulawa da matasa ba. To wannan gwamnati kana ganin kaman a tsarin da ta tsara za ta kula da matasa?
To gaskiya a wancan korafe-korafe da ake, matasan su suke yada kansu, su suke zuwa jikin yan siyasan, in za su je a buge da cikin maye, to ba sa daukan su da muhimmanci. Amma wannan ana magana ne akan shugabanci kuwa zaka inganta rayuwar al'umma ne. So ya kamata shi shugaba ya gane cewa wayancan matasan da ake fada kuma daban, wancan ma suna bukatar ceto, a dawo da su a councilin din su, a shigo da su cikin harkokin yau da kullun. Shi za a samu raguwar ta'addanci da wannan sace-sacen wayoyi da sauransu. Amma in ana magana kuma a sa abin jari ko a bada aikin yi ko abin to ana magana da matasan da ma ba a ganin su a lokacin da ake yin campaign. So wanda wai idan matasa ake ire-iren mu ga munan zaki gani ba wani jarin kirki. Dauke ne he kaje can kaje nan ana ta dafa-dafa kafin ka samu dan abin da zaka yi. To muna fata mata za a inganta rayuwar matasa ta harkar bunƙasa kasuwanni a kuma bada wato asalin rance da aka saba yi na bankuna wanda babu kudin ruwa mai yawa a ciki to wannan zai taimake mu sosai.
Sunana Zara Daku ce program officer ta Fahari Adolescent Development Network. A gaskiya kai abin da gwamnati za su yi wanda dai za a yi musu swari in kwanan nan da incoming government. Number 1 shine security. The safety na mutane gabaki ɗayan plato duka muna da 17 local government a duba mana security a providing adequate security especially for the youth a engaging my youth to samu abubuwan da za su yi because youth din nan idan babu ayyukan yi ba aiki sai su ne ake amfani da su su zama sojojin da koda politicians ne koda militias ne ana je a wanke musu brainwash ajiya brainwash nasu su shiga yawa kwayoyi su sha sai su shiga halayen da bai kamata ba amma idan gwamnati ta zo ta empowering nasu aka ba su koya musu aikin hannu ko aka kawo aka gina makarantu aka gina gurin kasuwanci da youth din nan ko different things da za su iya su yi su yi amfani da zai kawo amfani ma kasa gaskiya zai taimaka kuma a sa masu tsoron kasa a protecting dukkan communities din gaskiya gwamnatin da za ta shiga yanzu tana da aiki sosai da za ta yi ga mai da the rayuwa and the safety of people in Plateau State gaskiya it is a concern
an kuma ma Plateau Nigeria gaba daya idan kika duba wancan gwamnati ta ce tana cewa ta yi rawan gani wajen samar ma matasa ayyukan yi da sauransu ganin ki ina ne ta gasa ta yadda wannan gwamnati za ta zo ta dora kai
to sun yi iyakacin kokarin su zance amma in ka duba population na Nigeria na matasa da kuma na Plateau State na matasa ana da yawa percentage din kila bai yi yawa ba bai yayi kima sosai dole wannan gwamnatin su za su tafi gwamnati wannan zai dawo ai gwamnati mutane ne so dole in ka zo kai da kana nan a gaba shugaba ai kai an baka kaman riko ne dole za ka yi ma mutane kuma dole ne za ka yi aiki da matasa dole ne za ka empower matasan nan don su samu abubuwan da za su yi su fita daga kan hanya su fita daga street don su samu su zama abin amfani ma kasa gabaki daya
to amma kina ga kaman matasan su ma sun shirya domin su a samar musu da irin wannan yanayi ganin cewa yawanci matasa suna neman kuɗi ne na gaggawa ba tare da su yi la'akari da cewa ya kamata su ma su wahala kamin su samu kuɗin ba
gaskiya a gani na akwai wanda sun shirya akwai wanda basu shirya ba amma ko basu shirya ba akwai inda za a sa su da ana magana ana musu awareness ana kiran su kusa idan aka ce kaman gimmar da yaro ne sai ka ja yaro kusa ka gaya mishi kar kayi kaza ya san kaza ka bashi wasa buba ka bashi responsibility ya gan kana bashi zai zama responsible so gaskiya ni shawara na kenan ko wanda basu shirya ba akwai programs da ya kamata a yi musu a kirawo su dan ana musu magana kaman therapy ne dole sai ai musu magana wasu fa suna cikin halayen da suka shiga ba da san su bane amma dai sun samu kansu a ciki so idan gwamnati zai yi nima ya samu kaman a center that is active muna da Azinyaku wanka je Azinyaku is dilapidated ba activities din Azinyaku ya kamata center ne da zai kawo matsasan nan a yi tare through activities ana zauna ana musu shawara ana musu counseling so da wanda ma suna halayen da bai kamata ba through wayannan activities da counseling din za su dawo kan hanya su zama amfani ma kasa ma Plateau State da kuma Nigeria
sunana Yasir Rabiu daga nan garin Jos gaskiya ni shawara ce nake da shi zuwa ga wannan gwamnati saboda magana tsaro magana na harkar kwace-kwacen waya yayi yawa a tsakanin matasa kuma wannan abin yana faruwa ne sakamakon rashin abin yi wa'ensu matasan sun yi karatu ba wai jahilai bane to rashin sana'an nan sai ya sa su a hanya ta shan kwaya shan abubuwa dai wanda za su gusar musu da hankali to hakan shine yake koya musu yin duk abin da suka ga za su yi domin ya cece rayuwarsu, domin suna halakanta rashin aikin yin su ne da gwamnati. Sun manta da cewa shi karatu abu ne wanda ya kamata ka samu domin ya koya maka zamantakewa na al'umma, ba wai harka bace ta daga ka gama za ka samu kuɗi. To da wannan nake kiran gwamnati wanda za ta zo da ta yi kokari ta samu mana da tsaro, sannan kuma a samu mu waɗannan matasa abin yi ko mun kasawar shi. Ba wai a ce lallai sai an ba da aikin gwamnati ba. Yau ko da jari na 50,000 aka bayar mutum yana sai da katin waya, to insha Allahu ba zai yi tunanin ya kwace wayar wani domin ya samu abin da zai tsira da rayuwar shi ba. Wannan shine shawara ta.
Sunana Ambassador Duan Bosco, matasa ni ne General Secretary na Coalition of Indigenous Youth na Plateau State.
Wannan gwamnati mai zuwa me kake ganin kamar ya kamata ta sa domin inganta rayuwar matasa?
Yana da kyau, muna da matasa kashe-kashe. Akwai wanda za a sa su yi abin da ba kyau a lokacin siyasa, muna da masu hankali wanda sun sa mai ke tafiya cikin siyasar Najeriya da kuma na Plateau musamman. A kashin gaskiya kowane gwamnati dai yana nan da expectation da mutane suna so su gan abin da zai zo yi. Na ɗaya abinda matasa ko mutane Plateau suke so shi ne farko nasaro, saboda ita ce yana ci mana tuwa kwarya. Bayan haka kuma muna son wani lokaci din ma tashi hankalin yakan iya hada da rashin ganewa da kuma rashin aiki da kuma talauci. Saboda haka muna son sabon gwamnati in ya zo ya duba musamman maganan tsaro, maganan talauci da kuma yadda za a inganta na tourism na Plateau.
Ya gon shakatawa saboda a samu kudaden shiga kenan?
Na'am, domin duk wani abin da ke tafiya a cikin gwamnati in ba kudi ko kuwa resources da zai iya juye ya tabbatar cewa kasan nan ya bungasa, to kin ga akwai matsala. Saboda haka za a kawo wani synergy ne domin a yi da za a generate revenue kuma ba kariya a ciki sa'ilan nan. Kuma domin na gane cewa wani lokaci in gwamnati ta tashi cewa tana son kowa ya biya tax nashi, sun fi wasu na gan kaman gwamnati tana masu masi ne. An kuma a kashin gaskiya kuma ba kudin mutum ya zo na gwamnati ya zo na kan kudin da yana dan zuwa allocation ya over depending akan wannan kingan revenue bare iya biya bukatan kasar nan Najeriya Plateau namu dan ba, saboda salary din ma na masu ma'aikaci yana da yawa. Then akwai security vote na manda tashi hankali yana nan a kullum, kin ga yana neman kudi.
Da bambanci a dunanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Igbo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Mu haɗa kai mu bar ƙabilanci da bambanci. Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Igbo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Idan kana fata ko in
kana bukata ka zo birnin ku zauna Najeriya kasa da yawa da yawa da yawa kana kana an kana bukata ku je iko ka zauna Najeriya kasa da yawa da yawa da yawa
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe.
Mai burge Hausawa, sashen mu yar Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman akan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na Mayu na sauya ragamar mulkin Najeriya daga shugaba Muhammadu Buhari zuwa shugaba Bola Ahmed Tinubu.
Yaya mutanen Najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari a cikin shekarunsa 8 kan karagan mulki?
Waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu?
Menene tunanin yan kasashen da ke mukwaftaka da Najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa?
Waɗanne irin matsaloli ne Buhari zai bayarwa Tinubu?
Yaya kuma Tinubun zai tunkare su?
Duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani wato internet.
Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka. Kada ku yarda a ba ku labari.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-5555.
Madalla masu sauraron mu da fatan dai kuna jin dadin shirin mun sami kiran mu na farko daga jihar Sokoto. Da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Dallo Garba dina Sokoto a Najeriya kala kala. A gaskiya dangane da wannan gwamnati ta Bola Tinubu fatan da muke ita to na farko dai muna so mu bangaren mu na Sokoto to muna so mu ga an kawo karshen matsalar tsaro. Sai da muka duba gaskiya babu abin da muke ci muna so a fariya yau irin Sokoto musamman ma gabacin Sokoto irin matsalar tsaro yau warkar gara na haka zaka ganin dare haka muna kira ga wannan sabon gwamnati da ta yi kokari ta magance mana matsalar tsaro a wannan yanki namu na Sokoto da kuma sauran jihohin da suke fama da irin wannan matsala ta tsaro to muna kira ga yan adawa da su taru su goya ma wannan gwamnati baya domin a samu a gama abu daya. Wannan ne magana Dallo Garba daga Sokoto na gode DOA.
To mun gode da wannan kira naka sai kuma kiran mu da ka kunta gora da wa muke magana?
Aje za mu kira magana da injiniya mai gero makeri kunta gora jihar Niger.
To injiniya barka dai da kasancewa da mu a cikin shirin namu a yau muna so mu ji menene fatan ku ga sabuwar gwamnatin da za a rantsar ranar 29 ga wannan wata na Mayu.
To alhamdulillah haji abinda muke fata Allah ya kara muna zama lafiya ne ta tsaro saboda muna son mu ga canji a tsakanin gwamnati da ta wuce da sabon gwamnati. Allah ki ba ki ikon ya jajirce a samu zama lahiya da tsaro Najeriya, saboda rashin tsaro ga duk ya tabarbare abubuwa arewacin Najeriya saboda rashin tsaro. To dan haka sabon gwamnati mai zuwa, fatan alheri da muka yi mata, Allah ki ba shi iko shi ya adalci a samu zaman lahiya da tsaro a arewacin Najeriya da Najeriya baki daya. Injiniya mai gero makeri kwanta gora, na gode.
To mun gode injiniya mai gero makeri daga Kaduna, da wa muke magana?
Suna tare da Abdullahi mai gasa daga garmar hukumar Kajar Kwa jihar Kaduna.
To muna jinka Abdullahi, menene fatanka da sabuwar gwamnatin da za a rantsar?
Ina fatan Allah ya taimaka shi, Allah ya taya shi riko, kuma talakawa da Allah mu yi mishi fata alheri, Allah ya bashi ikon sauke nauyin alheri da ya dauka wa mutane.
To mun gode. Daga Nasarawa, da wa muke magana?
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari.
Muna
alhamdulillah, dama ita wannan gwamnati da ake sa rantsarwa ta ci zuwa, dama mun ta addu'a Allah ka Allah zaba mana da mafi alheri a zaben da aka yi da ya gabata, kuma muna kyautata da don insha Allah bona hana Ahmad Tinubu zai kyautata wa yan kasa da kuma cigaban kasa. Abin da ya rage mana shine mu cigaba da addu'a, Allah ya mishi jagoranci, kuma Allah sa rantsar da shi lafiya. Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari, tashi lafiya.
To madalla, daga Adamawa, da wa muke magana?
Gabriel Godwin.
Muna jinka.
Ah, gaskiya ina godiya, Allah ya sa Adama lafiya dai.
To mun gode da wannan kira naka. Masu sauraron mu, yau fa kofa a buɗe take, za ku iya kira ko. To mun samu wani kira, da wa muke magana? Muna jinka. Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina fatan magana da Abubakar Abdulsalam daga Afiyan.
To muna jinta, Abubakar Abdulsalam.
Yawa, farko ina so ina wa shugaban mu da zai bar gado, ni masa addu'a Allah ya sa cikin lafiya. Ya kalmi ce lafiya, Allah ya sa cikin lafiya. Sannan ko ina wa mai hawa na gaba addu'a, Allah ba shi bayanin adalci. Ni shi aiki ta ta yadda ta kamata. Saboda sannan musu addu'a ta kafa gaba daya. Ni na Abubakar.
To mun gode da wannan kira naka. Daga Damaturu, da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
To sunana Anan Yakuwa, ina kiran ku nan Damaturu, babban birnin jarabe tare da Najeriya.
To muna jinka.
Alhamdulillah, gaskiya mu a mulkin Muhammadu Buhari mun yi dadin safar da gaske, mun samu inganci da kuma zaman lafiya da kuma walwala da kuma na ugo, kuma sannan fatana da sabuwar gwamnati Bola Ahmed Tinubu ya kamata ya jima mana da inganta mana, saboda mun matasa abinda muke bukata su samu ayyukan yi na musamman, saboda yinin matashi ba a duban ba a tafi da shi ba, wannan gwamnati ba za mu samu kwanciyar hankali da walwala. Duk abinda ake gani ka gani wani a kan matasa mu yake karewa, saboda haka ya kamata ya duba yawaya ya samu matasa kuma ya tafi da su kamar yadda shugaban Muhammadu Buhari ya tafi da matasa a tashi lafiya. Suna nan fatan da ya kwada gada masu.
To mun gode. Muna ji mun samu wani kira, da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Ina magana da dan sabon jirgin tuka da ke nan cikin karamar hukumar Kwanta Guda da ke nan jihar Niger.
To muna jinka.
Fatan alkai kuma da lafiya.
To madalla, mun kara samun wani kira daga jihar Niger, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam.
Muna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba, jihar Niger.
Muna jinka, Ibrahim mai wankin hula.
To masha Allah, abinda muke fata dama da tun kafin zaɓe, muna fata Allah ka zaɓa mana abin da ya zama alkhairi a Najeriya mu da sauran ƙasashen mu na Afirka. Abinda muke ta fata kenan. Yanzu abin da ya kamata mu dukufa da addu'a, ɓangaren ministoci da za a zaɓa da abokan aiki, su ya kamata mu dukufa da addu'a, duk wani wanda zai ƙara maimaita mana abubuwan da suka kasance a Najeriya, muna fatan Allah kar ya bashi muƙami, ko da na shara ne. Koda na shara ne, to abin da ya kamata mu ɗan Najeriya mu dage kenan. Allah ya zaɓa mai mataimaka abokan aiki na gari, ba jin tausan mu, masu son Najeriya da ƙasar gaba ɗaya, abin da muke fata kenan. Sannan kuma filin mu da muke muku kuka kowane lokaci, ya kamata ku ji kukan da muke muku. abinda muke roƙo gare ku kenan.
To mun gode da wannan kira naka Ibrahim mai wankin hula daga Nasarawa da wa muke magana.
Na'am, assalamu alaikum.
Kina tare
da Garba Sale likita radio na garin Agwagun Domin Jihar Nasarawa nan tsakiyar Najeriya.
Muna jin ka.
To alhamdulillah alhamdulillah mun yi wa Allah godiya gaskiya. To anan ne a nawa ra'ayi shine fata ta yi ne tunda an yi zaben nan lafiya kuma an gama lafiya kuma gaskiya al'umma sun yi tururuwa an yi zaben nan lafiya. To roko na shine dan Allah ta da hankalin nan mu mutane ne muke ta da hankali a kasar Najeriya ta ba duniya baki daya. Na farko zan roki al'umma dan Allah mu kwantar da hankalin mu zauna lafiya. Na biyu kuma mu ba gwamnati goyon baya, in ba mu ba gwamnati goyon baya ba to ba za ta fa aiki ba. Na biyun sa shine gwamnatin don Allah ta zo ta san matsalolin da yake yi a dadi kasar nan, to a sa kai a yi magani shi kuma musamman matasa a samo musu abin yi. Ni na wa gudunmuwa da zan ba kenan abinda gwamnati ya sa ta sa kai kenan. Da fatan za mu ba da gudunmuwa kasar mu ta zauna lafiya. Na gode. Allah ya saka muku da alheri. Ni a dawo mana da shiri nan na ba da ra'ayoyi na wannan gidan radio mai albarka. Na gode. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mu ma mun gode da wannan kira naka. Mun samu kuma kira daga Niger da wa muke magana.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina da tsaya.
Lafiya kalau muna jin ka da wa muke magana.
Malam ba. Duka tare da Abdi da ikakan gaba su gabar mu a cikin za a tare daga na Halitu da Mori ne.
To madalla me zaka ce gashi Najeriya dai zaka to muna jin ka Najeriya dai za a muna jin ka me zaka ce me ra'ayinka akan ran sabon shugaban kasa da za a rantsar a Najeriya ranar 29 menene fatanka? To kamar dai mun rasa na jamhuriyar Niger. Wa alaikum salam. Da wa muke magana?
Barka. Mai mulki Tailan gayi ne daga lafiyan bare-bare.
Muna jin ka.
To mai mulki Tailan gayi dai yana mika sakon gaisuwan shi ga wannan shugaban kasa mai saukan. Allah ya sa yanna wannan ya gama lafiya. Allah ya sa shi ma wannan ya kama mana lafiya. Kuma Allah ya ba mu haɗin kai da zaman lafiya. Da kuma dama abinda muna so kenan da wannan shugaban kasan da muka zaɓa.
To madalla mun samu wani kira daga birnin tarayya Abuja. Da wa muke magana? Da wa muke magana daga Abuja? To masu sauraron mu yau fa kofa a buɗe take. Za ku iya kira ko bayyana mana ra'ayoyinku. Mun samu wani kira da wa muke magana?
Allah ya alsa ya zo. Allah sai gama lafiya.
To amin amin mun gode da wannan kira naka.
Sai mutanen Arewa ba su da godiya.
To masu sauraro lokaci yana taimana halinsa za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun samu wani kiran mu wanda zai zama na ƙarshe. Da wa muke magana?
Da Haruna Gallagal daga Lagos Jihar Nasarawa.
Muna jin ka.
Ni da wato ni kan ina ɗaya daga cikin masu yawa mulkin da Buhari yi mana Najeriya. Domin lokacin da gwamnatin Buhari ta zo mu kowa bai ji dan shi ba, ɗa bai ji da uba ba, mace ba ta zama mijinta ba ma gaba ɗaya, kowa yana tsoron kowa ne. In aka zo da tsarin jaka ma kowa gudu yake. Yanzu za ka yi gane jakanka ko girman da ba za a bincike ka ba. Ko wannan kaɗai a gwamnatin Buhari mun gode wa Allah da Allah ya kawo mana Buhari. Wannan shi ne sakamakon abin da zan iya faɗa kenan.
To mun gode. Bari mun samu wani kira daga Gombe. A gurguje me za ka ce?
Ayuba ne dan malam daga Suliya. Ina gudun fata da kai.
To mun gode. A gurguje me za ka ce? A menene ra'ayinka kuma menene fatanka?
Ina shugaban kasa mu fata da kai. Allah ya tabbatar da alheri. Allah ya sa mun zaɓa na gari.
To
Allah ya sa mu ci gaba da shigar da baya.
To madalla mun gode da wannan kira naka. Masu sauraron mu kuma da haka muka zo ƙarshen shirin namu na yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Lazarus Gresham da kuma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Huta lafiya.
shiyar da mu ka tsare mu ka kare ciyar da mu da halak domin alamu gaba abba baban fada mashi gaba al'umma wannan na kule mai kira kan halin duniya mai kira kan halin duniya yaji me shi ne kazana nake in ka zo ne ma na babu ya in ka zo ne